sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana shirin neman ƙarin kuɗi daga majalisar dokoki don samar da wani sabon rigakafin cutar coronavirus, yayin da masana kimiyya ke bin diddigin sabon ɓarkewar cutar da ƙaruwan kwana asibiti ko da yake ba kamar da ba. Jama'a sun riga sun zaba idon ganin sabon rigakafin COVID-19 wanda ke ɗauke da wani ɓangare na nau'in Omicron wanda ake kira XBB.1.5. Wannan wani sauyi ne mai muhimmanci na bada magunguna iri biyu a yau, wanda aka hada da nau'in coronavirus na asali na bara da kuma nau'in Omicron da aka sani. Amma a koyaushe za a buƙaci sabunta allurar rigakafin yayin da ƙwayar cutar ke ci gaba da canzawa. Ya kamata mutane su fara shiri a wata mai zuwa don karɓar abin da jama'a ke fata, shi ne allurar rigakafin COVID-19 ta shekara-shekara. Kamfanonin Pfizer da Moderna da ƙaramin kamfani na Novavax duk suna ƙoƙarin samar da allurar rigakafin wanda aka sabunta na nau'in XBB, amma hukumar abinci da magunguna dole ne ta sanya hannu a kan kowane, kuma dole ne cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta ba da shawarwari don amfani da su. Da safiyar jiya Juma'a ne aka sako wasu mata 49 da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a farkon wannan mako a wani gari da ke kusa da Maiduguri a jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, bayan da wani jami'in hukumar jihar ya biya kuɗin fansa, in ji wani shugaban jama'a a yankin, da kuma mata biyu a cikin waɗanda aka sako. An sace matan ne a gonakinsu da safiyar ranar Talata a ƙauyen Shuwaika Wuri da ke wajen birnin Maiduguri. A cewar wasu mata biyu da aka sako da suka nemi a sa kai sunansu, suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Ɗaya daga cikin matan ta ce a cikin dare ne 'yan Boko Haram suka sake su saboda sun ce iyalansu sun biya abin da ake buƙata na kuɗin fansa. Ga dukkan alamu, yadda ake gudanar da yaƙi a Ukraine ba shi da muhimmanci ga masu jefa ƙuri'a a Amurka, kamar tattalin arziki, kiwon lafiya, sha'anin 'yanci rani, batun zubar da ciki da wasu batutuwa. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai damuwa game da ɓarnar da yaƙin ke yi, lamarin da ke tunasar da masu jefa ƙuri'a a zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Republican, in ji Christopher Borick, daraktar cibiyar nazarin ra'ayin jama'a ta jami'ar Muhlenberg a jihar Pennsylvania. Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin ayyukan jarida ta AP NOG ta gudanar a watan Janairun shekarar 2023 ta nuna cewa kusan shekara guda bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022, goyon bayan Democrat ya ragu daga kashi 71 cikin 100 zuwa kashi 63 cikin 100, yayin da goyon bayan Republican kuma ya ragu daga kashi 53 cikin 100 zuwa kashi 39 cikin 100. Amurka ta ba da tallafin sama da dala biliyan 60 ga ƙasar Ukraine tun farkon mamayar Rasha. Hakan ya hada da sama da dala biliyan 43 na taimakon soja. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya gargaɗi shugabannin kamfanin sojan hayar Rasha Yevgeny Prigozhin da Dmitry Utkin da su lura da yiwuwar barazana ga rayuwarsu, kuma ya dage cewa mayakan Wagner za su ci gaba da zama a Belarus. Da farko, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin murƙushe yunkurin Prigozhin na watan Yuni, inda ya kwatanta lamarin da rikicin lokacin yakin da ya haifar da juyin juya hali na shekarar 1917. Amma bayan sa'o'i aka kulla yarjejeniyar ba Prigozhin da wasu mayakansa damar zuwa Belarus.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. Da a yau za mu duba irin ci gaba da kikikaka da ke wanzuwa tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin juyin mulki a jamhuriyar Niger. Toma Dalla, shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger, General Abdulrahman Chiani, ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulki na rikon kwarya a tsawon wa'adin da bai wuce wa'adin shekaru uku ba. General Chiani, wanda ya jabi ta kafar talabijin a kasar a daidai lokacin da tawagar ECOWAS ta kai ziyara a karo na biyu don duba hanyoyin da za a bi a yi sulhu, ya soki ECOWAS din da kuma wata babbar kasa da bai bayyana sunanta ba akan matakin amfani da karfin soji don mayar da shugaba Bazoum Muhammad Kankara gar mulki. Ga ƙarin bayani da wakilinmu a birnin Niamey, Sule Mumini Barma ya aiko mana.
General Chiani, wanda ya fara jawabinsa da caccakar Sidiyawo sakamakon jerin takunkumin da ta kakabawa nishiyar sanadiyar juyin mulkin da ya jagoranta, ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar. Yana mai cewa bai kwaci mulki don yin dawama a kansa ba, saboda haka a shirye yake a kan maganar sulhu, matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan Nijar ke bukata. Ya sake nannata cewa ko al'ummar Nijar ko su 'yan majalisar soja ta CNSP ba sa son yaki, kuma a shirye suke a shiga tattaunawa. To amma fa a gane cewa da zarar aka kaddamar da yaki a kan wannan kasa, to kada a yi zaton abin zai zo da sauki kamar yadda wasu ke tunanin haka, domin za su tarar da 'yan Nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu. Haka kuma a cewarsa, askarawan Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na Mali da Burkina da Gine ba za su yi kasa a gwiwa ba. Kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula, shugaban majalisar sojojin CNSP ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da kasa za ta sa gaba. Yace kungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki 30 domin gabatar da shawarwarin da za su bada damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya, sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi baiwa fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba, da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a ƙasa. Yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a Niger bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. Ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu, a ɗaya gefe shirin kafsa yaki ya kankama, yayin da shugabannin rundunonin mayakan kasashen Sidiyawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na Accra. A nan Niger kuwa, tashar talabijin RTN mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan Burkina Faso da Mali ga takwarorinsu na Niger. Wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa, sojojin juyin mulkin sun buƙaci ECOWAS ta saka tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba, yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin CNSP suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin Place de la Concertation da ke nan Yamai.
To sai dai kuma, biyo bayan jawabin na shugaban Niger ɗin, take yanke ECOWAS ta mai da martani, inda ta ce sam ba zai sabo ba wai bindiga a ruwa, a cewa din shekaru uku sojin za su yi akan mulki kafin su sake aza kasar bisa turbar demokaradiyya. Ambasada Dr. Abdulrahman Musa shine kwamishinan tsaro na kungiyar ta ECOWAS, da kuma karin bayanin da ya mana.
Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017.
Jamhuriyar Niger ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Niger fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. A wasu kasashen Afirka ta yamma da ke karkashin mulkin soja sun mai shekaru uku, amma har yanzu suna hankoran neman karin watanni 18. Ko zababban shugaban kasa a Najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne. Saboda haka wani halacci sojojin Niger ke da shi na sanyin mulki har shekaru uku. Mun san kuma ba anan za a tsaya ba. Wannan kwara-kwara ba zai yi ba, saboda haka ECOWAS na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka. Wannan shine matsayinmu.
A bayan sojojin Niger din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba, amma yanzu gashi har ma suna sauraron ku, har ma sun ayyana mai da kasar bisa doren tsarin mulki cikin shekaru uku. Shin wannan bai wadatar da ku ba?
Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tintaba na nuna ba su da aniyar mai dole tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Niger su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wannan dalili? Kama kariya kenan. Wannan takalar fada ne. Tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna fada wa sojojin Niger ba zai wuce duk abin da suka ga dama ba, domin jamhuriyar Niger ta sanya hannu akan yarjejeniyar ECOWAS, kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi.
Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambassador Dr. Abdul Fattah Musa. To koyaya kwararru a sha'anin hulɗar ƙasa da ƙasa ke kallon wannan dambarwa? Farfesa Faruk Bibi Faruk babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Ma shi farar da gwamnati da aka yi ba su mun faru bane, har ma da a ce kamar Afirka ta Kudu ne inda ba a taba yi ba, kuma suka hadu suka tabbatar cewa ba sa son ya taba faruwa. A wannan yanayi za a iya cewa to an sa dan ba dama, ba a yadda da wannan tsarin ba. Amma yanzu haka kawai a maida ƙasa wato to yar bora, saboda ta yi abinda duk kasashen da suke rigima a kai sun yi, kuma suna cikin yin sama, watakila har yanzu zai kawo wato matsala da farraka. Ina son a kula da abu daya, cewa matakan da ake dauka na ECOWAS akan Niger, mutanen cikin Niger ba su karbe shi ba, ko ba san shi suke ba, ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Niger kamar su Nigeria, mutane a ƙasa ba su karbe shi ba, ba kaunatar su suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa, bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma? A ƙarshe, idan ECOWAS da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata, to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata daya, wato kasar Niger ta farraka, kasar Nigeria ma musamman ita ma ta farraka. Saboda tabbatar maka cewa Hassan, idan yanzu aka shiga rigima a Niger a yanda Nigeria take, zaka ga su asari da kubo sun zama masu karfi, inda suke suna tafiyar da abubuwan da suke na mai su tamfolo suna nasu, su Bailoff suna nasu. Daga nan tsakiyar Najeriya za ga kungiyoyi sun fito irin su Sokapo nan da suke abin nan, za su fara irin fitintinin cewa su ma suna da nasu kanan da yanda suka fada, suke fada a da. Su Turji, Bello Turji za su yanki yankin su, su Dogogi da za su yanki yankin su, Boko Haram za ta shigo. To Najeriya kenan za ta farraka ba iyaka. Ita kanta Niger saman agadar za a jawo farraka a wurin kasashen da suke kasan matsakanin zabarmawa, buzaye za iya samun matsala. Kada kuma fa mu manta cewa kasashen ma da suka yi juyin mulkin nan a kwanan nan suke cewa Faransa ta tafi. To kasashen nan fa Mali da Burkina Faso da sauransu, kusan rabin kasashen baya hannun ma shugabannin, yana hannun yan ta'adda ne. Ne ma ake a san yanda za a samu haɗin kan kasashe da za a bada taimakon da yan ta'adda za a iya kora su. To sai ya zamana cewa kuma akwai alamun da suke nuna cewa yan ta'addan suna biyayya da tsarin da mutane suke so, kuma suna biyayya da tsarin da kasashen waje kamar su Faransa da Amurka suke so. To sai a fara tambaya, shin me alaka yan ta'adda da wa'annan kasashen da suke son a yi wannan abubuwa a Niger da Burkina Faso da Mali. Shin akwai wata dangantaka tsakanin su ne ko kuma babu? Karamin abu kawai da za a iya kalla wanda watakila zai iya cewa ECOWAS tana da wani tunani na cewa ita ta san abin da mutane ba su kula da shi ba, shine har yanzu akwai sojojin Faransa a cikin Niger, akwai sojojin Amurka a cikin Niger. Saboda haka idan har aka tada wata tarzomar sojoji tsakanin kasashen nan, su da suke cikin kasar za su iya amfani da damar da suke da ita su kai farmaki akan sojojin da suka yi wannan juyin mulkin, su kawar da su, su dawo da bazu. Wannan mai iya yiwuwa ne? Babban tambaya ce. Idan kuma ya yiwu, me zai zama makomar wannan abin? Kasar za su yarda su karɓa cewa wata ƙasa ta zo ta barar da shugabanci, ta kawo shugabancin da yake nan da dan shi ta fi so? A duniya ni dai ban taɓa ganin inda aka yi amfani da dama a ce an barar da abinda wata ƙasa ta waje take so, an ɗora shi da ƙarfin tsiya akan jama'a duk yanda suke tare da wanda ba sa so ɗin ko wanda suke so ɗin. Ƙasashe suna nuna cewa haƙƙinsu ne su tabbatar da abinda suke so. Abinda yake biyo baya shine zai iya zama irin su Somalia, mu samu ƙasar ta zama kamar irin su Libya yanzu yanda take, ko kuma irin su Syria yanda take. To mu ƴan Najeriya sai mu tambaye kanmu, shin idan yanzu Niger ta dauki halayya ta zama irin Libya, me ya makomar zaman lafiya a Najeriya?
Farfesa Faruk Bebe Faro, duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke birnin Niamey, Sule Momini Barma, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da haɗin gwiwar Radio Kan da ke kawance da shiya, wanda a yau ni Asma Musa Azuka zan gabatar muku da wannan shirin daga nan Radio Nia FM birnin Kwani, jamhuriyar Nijar, inda za mu gabatar muku a yau da tarihin garin Turanki da ke cikin gundumar birnin Kwani a cikin da'irar birnin Kwani. Mun hiranta da hakimin Turanki da ya soma da gabatar da sunan shi.
Ni dai sunana Atiku Nomadar Rani. Ni ne hakimi na nan Turanki ko kuma gidan raki, kamar yanda mutane suka sani da suka ji an ce Turanki, su ji an ce gidan raki, su sai mamakin ma ya aka yi nan garin yake da suna biyu. To lalle Allah da iko na yi sunan da garin yake da shi na suna biyu. Wato raki dai shi kakanmu, shi azo nan garin, kuma shi mahalbi ne, mawaki. To shi ne azo nan garin, to da ta yi shi a rike da garin, mutane da ku ina suna tuba dan shi ainihin mutane, ainihin shi raki in taso daga Dosai. To suka zo suka zauna nan tare da yazo da zanna to tare da malumma wanda ke Habdus Hazin, su ne tsafan garin kenan. Da malumma shi ke ta ya to da kuma hada Rumji da makera, suna rusu yanzu hakan ga wanda tun tarihin su tunna shi na shi raki da kawo su. To saboda haka yanzu abinda ake ciki yanzu shi dai raki dai kawo wannan garin. To mu dai mu jikokin shi ne muke yau, kuma an yi bayan shi yanzu har shi ni ne hakimi na tara ga tarihin wannan garin na gidan raki.
To ni ake ruhi da gidan raki.
To abinda ake gina gidan raki shi dai sunan shi ne shi raken, shi da aka makalama gidan raki kinan kuma a ce gidanka. To taya lokacin da Shehu Usman ya to yana jihadi kasa Hausa, ya zama wata tsakuwa nan bisa gare gusar jiki na ganin gidan raken. To da shigo gari yana tambaya wannan gari mai sunan shi, sai aka ce to wanga garin gidan raki aka ce mai, sai ce to daga yau na sake mai suna, sunan shi Turanki, saboda mutanen ya ce Turankana. ya ce saboda haka daga yau sunan shi turanki aka dada mai suna turanki kenan shine haka bisa hazan yanzu
to shi turankawa me ake nufi da haka
turanka ainihin su mutanen da mutanen Najeriya nan wajen gwada ba kenan shi ne ainihin mutanen mu kenan duk gacin na suka taso kenan suka dosai daga dosai kenan su komo nan yanzu gidara kiskishi su to saboda haka yanzu abinda ake kiniyar su turanka nan kenan shine shi Shehu Usmanu Mujaddadi da lokacin da zaka ji jihadi kasa Hausa da ba da wannan bayanin sai aka tsaya da su turanki kaji ainihin turanki kenan sunan da magidar sunan da Shehu Usmanu ya mai kuma da yi mai wannan sunan sai ya ce to daga yanzu kuma za mu roƙa ma Allah mu yi roƙon Allah waɗannan mutanen da ko wannan garin insha Allah wace Allah zai samu wannan garin albarka ta wadda duk wasu garuruwa ba za su samu irin ta bayyace saboda yana roƙon Allah ce wadda mutanen wannan garin za su samu ɗaukaka yadda wasu ɗauka ko kuma wani garin yadda wasu garuruwa saboda dumu al'amuran na wannan garin na gidan raki ko kuma turanki kenan in ka gane mu nan baka bambanta mu har daga ciki sai zaman tuwa ya gani mu kamar uwa ɗaya uwa ɗaya muke kuma kullum abin wani na wani na dan yanzu in ka gani yanzu nan turanki yau da wuya ma ka samu wanda aka ce gashi a ɗan ka baka ban garin ga duk wanda ya ce a bashi moto bashi akai in mota ta gare ka in ka ga wani bisa gare yau gobe ka gano sai ka aza kamar shi yadda ita ko ba haka na ba saboda haɗin kai ne da a gare mu na mun samu wani roƙo ko kuma in ce ɗaukaka ta kullum mutanen mu ba mai guri abin wani kullun da in ka ga da wani abu kai guri naka kai dai Allah shi baka kai irin nashi baka watan Allah shi sa wani abin shi kauce ko ko abin shi zam an ya rabu da wannan sai dai kai watan kai Allah shi baka irin nashi kaga shine a guri mai kyau ga dan adam duka insha Allah
to garin ana yatta kamar ya kai shekaru nawa da kafawa
to yanzu dai ake ci ba wani da wani tarihi da amma dai ga yadda magabatanmu suka nuna mana cewa da ya shige ma shekara 200 yanzu ga da muke ciki kenan yanzu saboda in ka dubi wannan magabatan sun ka biyo duka da kuma hakiman da sun ka biyo guda 9 har zaku ga ran yau kenan in ka dauki wannan lokaci za a ganin wanda ko wani yayi daga wanda ya shekara 35 akwai wanda ya 40 akwai wanda suka yi shekara 23 akwai wanda ya shekara 19 kenan din ka dibe kalli sai duk mutanen da suka yi wannan akwai wanda hawayen da ya mai riƙon garin so biyu yana dawowa shi ana ce mai dare mai gari shi fara bayan raki shi sai shi kenan shi ya rike gari yayi lokacin da ya sai bari kuma koma gwandagwara da zama saboda haka yanzu ka mutanen mu a can gwandagwaran mu ainihin mutanen turanki na har yanzu to da zama gwandagwara bari sai arewa kuma wan babana shi ya rika wannan hurin ana ce mishi zaruma da kuma ya dawo sai kuma shi ya karbe wannan matsayin nashi kenan riko buye wannan lokacin kenan riko buye din ka hada su ma ni na goma ne amma dai a bar shi sun da shi zuwa na ya dawo kenan bar mu a can kenan zancen duka yan sarauta da muke nan komai a hadin kai game mu duka nan tun can azal babu a taba jin rigima tsakanin sarauta da dan sarauta ba nan gida
to yalla akwai wasu matsaloli wadanda kuke fuskanta wanda kuke nema magabata su kai muku agaji ko ku su gyara muku na tafiyar rayuwa
to ka san ita yanzu duka al'amuran da ake ciki yau matsaloli suya da yawa waɗanda aka kokarin kuwa ya samu a yi musu don kaga yau mu matsala babba da a gare mu duba ta kai ga hanya ba da wutar lantarki ko da suke shekarun baya wani furoje na Amerika ya muna alkawalin za a samu na wuta ta lantarki to wannan abin da yi wadda an shigo da magana corona sai abin ya tsaya duka ba mu kuma ji wannan bayani ba to wannan gurin muna da shi da gurin a samu a zuba mana dade daga dibisu ne akwai dibisu daga dibisu zuwa wannan gari namu na turanki ko ya wuce ta zuwa zango ya game da hanya mai wuce ta gidan makeri ta game da tai ta game da kwalta duk muna fata haka ne da Allah su yarda kenan su ruwan sha alhamdulillah mun same su dan mun sha wahala shekarun baya na ruwan sha uwaye mu sun ga wahala dan sai da aka dauka ruwa ita sana aka zuwa tabukka na dauko ana shan ruwa hatta kai gari jiwoyin mu da muke da su akwai meter 55 akwai meter 50 kinan duka ayyukan da an kai da mu matsalar da muka yi shi an gine-gine za kai sai ka sai bidan ruwa ko in ce so na ruwa dala 15 bai aka sayar su to alhamdulillah daga dai canje-canjen lokaci ya tuha Allah ya sa mun ka samu shi a to garin mu yanzu ka alhamdulillah mun sauji taujin ruwan sha ba mu da koke gare shi kenan Allah ya ba mu ruwan sha mun same su bisa ga cewar da yanzu bidiyo biyu da labiyar na aka sayar su ga hanho kuma ruwa masu tsafta amma nan dai kan wannan ita matsala ita Allah ya sa an shahi mu ne ita kuma Allah ya tabbatar suwa
masu sauraron mu daga nan muka zo karshen wannan shirin da dan gari daga sashen Hausa na muryar Amerika wanda ni Asman Musa Zuka na Radio Niya FM Benin Kwale Jamhuriyar Nijar na gabatar muku da shi sai wani karo idan mai duka ya kai mu
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.